أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما ينفع إخوان المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا مسلاتي نالج محمد إنجمي جهر برنو غارم مي دغوري ايو شاوفي دوت رمضان هجرر ما ايكي صلى الله عليه وسلم 1428 وندا كما شينه ديدي دا 24 كو دوت 9 شيكرر ميلاديا 2007 اقراتم او تفسير سوره يونس inda muka fara tafsiri cikin aya ta 26 dan abin da ya rage mana kadan ne za mu fara shi sannan mu shiga aya ta 27 Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim illadheena ahsanu husna wa ziyada ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
الله مدعوك تركية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأن سكاكو تتأيك أن الدنيا سنادة كمكو مفي كو الاهرة wanda ita ce aljanna wal ziyada da doriya akan ta shine ganin ubangiji wala yarhaqu wujuhakum qatarun wala dhilla kura ba za ta rufe fuskokin su ba haka nan tsakanci ba zai rufe fuskokin su ba ulaika ashabul janna wadannan sune yan aljanna hum fiha khaliduna su masu zama ne a cikin ta dindindin je mun yi magana akan kalmar ziyada da Allah ya faɗa a cikin wannan aya. Wasu malamai suka fassara ta da rubanya ayyuka, idan mutum ya yi aiki ɗaya a bashi lada 10 har zuwa rufi 700 har zuwa rufi ba iya. Wasu sun yi wannan fassara, amma fassara mafi inganci wacce ita ce ta tabbata a hadisin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, kamar yadda muka karanta jiya hadisin Suhaib wanda Imam Muslim da Imam Ahmad da sauransu suka rawaito shi, shine kalmar ziyada a nan ana nufin ganin Ubangiji ranar gobe kiyama da mu'mine za su lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid. To wannan mazid din shine ganin Ubangiji. A inda muka yi magana akan cewa a nan rayuwar duniya shin ana ganin Ubangiji, ce sahabbai an samu maganar cewa Annabi ya ga Ubangiji lokacin da ya yi tafiyarsa ta Mi'raj ko bai gani ba, aka samu takaddama tsakanin magabata. Wanda muka ce maganar idan aka tsaya aka dube ta duba na fahimta za a gaba mu sabanin waɗanda suka ce ya gani, kamar abinda ake jinginawa Abdullahi dan Abbas, babu wata ruwaya sahihiya zuwa ga Abdullahi dan Abbas sahihiya wacce ta ce ya ganshi bi ainai ra'si da idanuwa, amma akwai ruwayoyin da suka zo cewa ya ganshi da zuciyarsa, ra'ahu bi qalbihi ko ra'ahu bi fu'adi. Da wasu suka fassara ma kazaba al-fu'adu ma ra'a, cewa ganin Ubangiji ake nufi, duk da cewa a waccan aya ma ka zabal fu'adu ma ra'a ganin Jibrilu ne ake nufi, ba ganin Ubangiji ba. Waɗanda kuma suka kore, ba su kore ganin zuci ba, saboda haka kenan wanda ya kore wani abu daban ya kore, wanda ya tabbatar wani abu daban ya tabbatar. Saboda haka kuma duk sun haɗu akan kore ru'yatul ainiya, ru'yatul ainiya, abinda suka tabbatar ar-ru'yatul qalbiyya, gani da zuci. To wannan ita ce maganar da malamai daga baya suka yi bayani, kamar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Saboda haka babu sabani a gurin malamai cewa a doron ƙasa babu wani wanda zai yi da'awar ganin Allah kuma a yadda da maganar da yake, domin duk wanda zai yi da'awa daga cikin wannan al'umma yau ya ce ya ga Allah, to yana fifita kansa ne akan Annabi Musa alaihi salam, kamar yana cewa shi ya fi Annabi Musa daraja a gurin Allah. Annabi Musa shi ya nemi Allah ya nuna masa zatinsa, rabbi arini anzur ilai ana lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Ya nemi ya ga Ubangiji, Ubangiji yace ba za ka ganni ba, lan tarani ba za ka ganni. Shi Allah ya nuna masa yadda yake tajalli ga dutse, dutse ya rugurguje, Annabi Musa ya fadi ya tuba, da ya farfado sai ya tuba. Shi kaga laifi ne ma ka nemi ganin Ubangiji din a duniya, ba ma ka ce ka gan shi ba. Wannan neman da ya yi na cewa ya gani, Allah ya ce ba zai gan shi ba, daga ƙarshe da ya farfado sai da ya tuba. Tubtu ilaika subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sarki ya tabbata gare ka Ubangiji, na tuba, ni ne farkon waɗanda za su yi imani, ni ne farkon masu imani. Sannan muka yi magana a kan waɗanda suke da'awar ganin Allah ɗin, ba ma su ga Allah ba, har ma suna ganin kowa ma Allah ne, har suna ganin kawukansu Allah ne, irin su Hallaju, irin su Ibnu Arabi, Abba'i, irin su Afifat Tilmisani, irin su Kunawi, irin su Ibnul Farid, da sauransu da sauransu, waɗanda malamai suka tona asirinsu. Da dama daga cikinsu malamai sun yi marubutu a kan kafirtarsu, kamar littafi Burhanuddin Biqai da ya rubuta mai suna Tanbihul Ghabi fi Tafsir Ibn Arabi, kuma dalilin da ya sa rubuta shi wannan aqidar ta Ibn Arabi, kuma da yake cika baki yana cewa wa rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila anta mimman ya'budu alwatana walasta hadda rijalun muslimuna dami yarawna asbaha ma ya'tunahu hadana. Yace wa la'alla, ko da yawa akwai ilimin da suke gwalagwalai ne, amma da zan bayyana su. Yake faɗa ba shi ilimi ne, gwalagwalan ilimi. Yace amma da zan bayyana su sai a ce ni mai bauta wa gunki. Wani irin gwal ne na ilimi kuma da ka bayyana za a ce maka ne? Yace walasta halla rijalun muslimuna dami, da mazaje musulmi sun halatta jini na. Kaga ya yarda musulmi ne za su fara masa isashi su halatta jininsa. Ya raura asbaha ma ya'tunahu hasana, suna ganin mafi munin abinda za su yi mai kyau ne. Wato a ce da shi abin nan da yake yi zai kai shi ga ridda, hukuncin ridda kisa ne. Yana ganin wannan abu ne mai muna, shi kuma abin da yake yi na da'awar uluhiyya yana ganin abu ne mai kyau. To wannan magana da ya faɗa shi yasa su masu wannan aqida suke cewa a dinga koyi, a daina bayyana ta a cikin al'amma ko al-mahjubina. Wai mu nan duk mahjubai ne, an yi mana shamaki ba maganin Allah. To a daina bayyana wannan tauhidi. In ka duba jawahirul rasail a farko-farkon akwai rasalar da Sheikh Ibrahim ya rubuta yana gaya wa almajiransa cewa su dinga koyi wannan ilimin. musamman ma tauhidin ɗan ajin tabarkallah ci a dinga koye wannan tauhidi at-tauhidul khas haka suke kira shi tauhidi na musamman ci a daina bayyana shi ka ce wannan ita ce sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam in manzo Allah ya koye wani abu na tauhidi ka wanda yake tura Abu Musa al-Ash'ari yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu al-qalb ace kuma wai ya ce akwai tauhidi shekara 23 da yayi a rayuwarsa akwai abin da ya yada irin tauhidi kace manzo Allah ya koye tauhidi ka kira wasu tauhidi na musamman wai suna yin wata kalma cewa sudurur rijali quburul asrar ko sudurul ahrar quburul asrar wato zukatan mutanen da suke yantattu kaburbura ne na sirri ba a fito da abubuwan da suke ciki kaga inda yake fada a cikin diwaninsa awsaqul ura fi madhhi sayyidil wara inda yake cewa wa inna khututi lil anami sa'adatu falam yashqa yawman man ra'ani wa khattiya yace wa ma qultu hadha duna idhnin wa innani la aktumu sirran la yudahu li ghayriya yace rubutunsa da yake yi to arziki ne ga duniya gaba daya wanda duk zai ga rubutunsa ko ya gan shi shi ba zai taba shakawa ba zai taba tsiya cewa ba yace kuma wannan magana ba yana yin ta bane ba izini sai da aka bashi izini ko ai bashi musani wa ma qultu hadha duna iznin yace ba rashin da izini nake wannan magana wa innani la aktumu sirran yace yana koye wani sirri ma shine wannan da muke magana akai la yubahu li ghayriya in ba ni ba wanda aka halatta a faɗa masa wannan ba aqida bace ne ke aqida ce ta ɗan wahadatul wujud ta al-ittihadiyya ko hululiyya mu'mini sun yadda za su ga ubangiji amma a kan sharaɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu na kum lan tarau rabbakum hatta tamutu saboda haka mu'min yi imani da wannan sai bayan mutuwa ranar da Allah ya tashi mu'mini ranar gobe kiyama sannan ne zai cika musu wannan alkawari ya nuna musu zafin sa Allah ka samu daga cikin su wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla kura ko kaskanci ba za ta rufe fuskokin su ba ta yaya kura kaskanci zai rufe fuskokin da suka ga ubangiji haka ba za ta faru ba ulaika ashabul janna waɗannan su ne ma'abota aljanna su ne mazauna gida aljanna hum fiha khaliduna kuma masu zama ne a cikinta din Allah ce wallazina kasabu sayyi'ati
wallazina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum min Allahi min 'aasim ka'annama 'ushiyat wujuhuhum qit'an الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
بايان الله ما أبو كن سلكي يا فتر ساك ما قد دزي باما وطن دسك يككيا وطيكي على الدنيا دا إيرن أبن دا الله ما أبو كن سلكي يا أجي موسى الجنة sai kuma ya faɗi sakamakon waɗanda suka kangare waɗanda suka tsoronci ayyuka miyagu a rayuwarsu ta duniya Allah ce wallazina kasabu sayyi'ati waɗanda suka tsoronci suka aikata miyagun ayyuka jaza'u sayyi'atin bimithliha sakamakon mugun aiki shine kwatankwacin sa wa tarhaquhum dhilla kuma kaskanci zai rufe su ma lahum min Allahi min 'aasim ba su da wani wanda zai musu katanga ya kare su daga Allah ka annama ubshiyat wujuhuhum qit'an min al-layli muzlima kamar an rufe fuskokin su da wani yanki na dare mai duhu ulaika ashabun nari waɗannan su ne mazauna wuta hum fiha khaliduna su ma masu zama ne a cikin ta dindindin a waccan aya da ta gabata Allah yayi mana ishara zuwa ga yadda yake ninninka ayyuka ladan ayyuka na kwarai lil ladina ahsanu sai yace al husna wadanda suka yi kyakkyawan aiki suna da sakamako mafi kyau kai aikin alheri kwaya dai Allah ya lissinka maka ladan sai kuma anan yake ishara zuwa ga adalcin ka idan kai aikin alkhairi aka ninninka maka wannan falala ce mutumin da zaka cancanci naira 10 a wajensa ko kai aikin naira 10 ya baka naira 100 ko ya baka 1000 babu shakka wannan abin ya gode kuma shi falala ce gare shi to amma mutumin da zaka yi laifin da bai wuce yayi maka magana da fatar baki ba sai ya karya maka hannu kaga wannan ba falala bace wannan zalunci sunan sa saboda haka ubangiji sai ya nuna cewa shi mai falala ne kuma mai adalci zai kara maka idan kayi wani aiki sama da yadda kai kun kuma kayi laifi in ya tashi sai ya baka gurgurdan laifin domin kari anan sunan shi zalunci Allah kuma wa ma rabbuka bizallabi lil abid ubangiji baya zaluntar kowa dan haka sai yace wallazina kasabu sayyi'ati wadanda suka tsoruci mummunan ayyuka kaga Allah sai ya jingirta cewa ayyukan da za su yi marasa kyau kasabin su ne su suka je suka aikata wannan ba kamar yadda wasu suke cewa ai duk irin abin da ka ganka a ciki kawai ka yarda da wannan haka Allah yake sanka akwai ɗan ahalul haqiqati dan haqiqa cewa idan ka kai wani mataki to ka kai matakin da la ta alfa'ila haqiqatan illa ta duk abinda mutum yake yi a wannan gurin to kamar Allah ne yake yi saboda haka shi ba ya da dakali domin ya suna kiran isa wannan matsayin shuhudul haqiqa an kai lokacin da kake ganin kasan menene kaddara don haka a wannan lokaci takalif suna karaya da dukkan mutum ba sai yayi sallah ba in ya ga dama yayi in ya ga dama yake kuma ko me yayi cikin ma'asi ba wani abu saboda ba shi yake yi ba Allah ne saboda la fa'ila illallah a cikin littafin al-istighatha ko ar-radd 'ala al-bakri na shaykhul islam ibn taymiyah yake cewa a cikin a lokacin sa akwai wasu sufai ma da suke cewa wai su wannan waliyan da ake kira al-autad da al-abdal da al-aqab ce a ranar yakin Hunaini su tare da kafirai suke ana yakar annabi da sahabbansa abin sai dauri maka kai saboda su shahidul haqiqata sun ga haqiqa ba suka ce saboda ba za su kasance tare da wanda Allah ba tare da shi ba Allah yana tare da kafirai a wannan fagen saboda haka su ma suna tare da shi tunda a wannan rana ce wa yawma qudaini idza a'jabatkum kafaratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin ce ke tunda har Allah baya tare da su to su ma suna tare da wanda Allah yake tare da shi shine kafirai wannan ita kanta wato ɗaya ne daga cikin miyagun aikin a nan za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya jingina ayyukan zuwa gare su kuma ya nuna kasibinsu ne su suka tsururci aikin wanda zina kasabu sayyi'ati shi kaga mutumin da ya yi aikin ƙwarai ana yabansa da cewa ya yi shi ya sa Allah yake jingina aikin zuwa gare su wa amilus salihati sai ya nuna aikinsu ne haka nan waɗanda suka yi ba daidai ba su ma Allah sai ya jingina aikin zuwa gare su ya ce kasabu sayyi'ati sai ya ce jaza'u sayyi'atin bimithliha sakamakon mummuna shine kwatankwacin wannan mummunar man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wanda zai zo da kyakkyawan aiki to Allah zai ninka masa ladan har gida goma wanda kuma zai zo da mummuna fala yujza illa mithlaha ba za a sakanta masa ba sai kwatankwacin laifinsa wa hum la yuzlamun babu wanda ake zalunta shi ake rage masa abin da ya cancanta ko a ƙara masa abin da bai cancance shi ba hadisai sun zo da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke bayanin wannan ma'ana. Akwai hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, yake cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana faɗa fi ma yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qala inna Allah azza wa jalla kataba al-hasanati wa sayyi'ati thumma bayyana dhalika. Allah ya rubuta kyawawan ayyuka, ya rubuta munana, sannan yayi bayanin wannan, yace faman hamma bi hasanatin fa lam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila, wanda ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki sannan sai bai aikata ba, to Allah zai rubuta masa lada na kyakkyawan aiki cikakke. Wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah indahu ashara hasanatin ila 700 ضعف ila adhaf kathira, wanda kuma zai himmatu da kyakkyawan aiki sannan ya aikata kyakkyawan aikin, sai Allah ya rubuta masa ladan kyawawan ayyuka 10 to 700 zuwa ninkin ba ninkin. Wa in hamma bi sayyi'atin, in kuma ya himmatu zai aikata mummuna, falam ya'malha bai aikata mummunan ba, katabaha indahu hasanatan kamila, sai Allah ya rubuta masa lada cikakke. Wa in hamma biha, in ya himmatu da mummunan aiki fa'amilaha sannan ya aikata, katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan, sai Allah ya rubuta su laifi kwaya daya, ba a ce sayyi'atan kamilatan, duba wajen hasana sai a ce hasanatan kamilatan, amma wajen sayyi'a sai aka ce sayyi'atan wahidatan. Wannan duk yana nuna rangwamen Ubangiji da tausayinsa da lutufinsa gare mu. Haka nan ya zo cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yace manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki yana faɗa, yace idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malha, Allah yana cewa idan bawana zai yi aiki mummuna to kada ku rubuta masa yayi mummunar har sai idan yayi, fa in amilaha faktubuha bi mithliha, idan kuma har yayi to ku rubuta kwatankwacin aikin da yayi kada ku kara ba. Wa in tarakaha min ajli, in kuma ya bar mummunan aikin saboda ni, faktubuha hasanatan, faktubuha lahu hasanatan, ku rubuta masa ita lada ne na aiki cikakke. Fa in amilaha, in kuma yayi aikin mummunan faktubuha, in yayi aikin kyakkyawa faktubuha bi ashri amsalha, to ku linka ta gida 10 ila 700 da'ifin har zuwa ninki 700. Haka nan Muslim ya fitar da hadisi daga Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya kara masa yarda, shi kuma daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam, yace Allah yana cewa man amila hasanatan falahu ashru amsalha au azidu, wanda yayi aiki kyakkyawa to zan bashi ladan kyawawan ayyuka 10 ko ma in yi masa kari. ومن عمل سيئه فجزاؤه مثلها او اكثر, wanda kuma zai yi mummuna sai in sakan ka masa gurgudan wannan mummuna din ko ma in gafarta masa. Hadisai daban-daban sun zo akan wannan ma'ana. Akwai hadisin Anas shi ma yana nan cikin sahih Muslim, sai dai wani lokaci mummunan aiki yakan yi girma, yakan rubanyu duba da mutumin da zai yi, ko duba da lokacin da za a yi, da kuma gurin da za a yi, da kuma mutumin da zai yi. Akwai lokacin da mutum zai yi laifi, laifin ya rubanya masa laifin sama da idan ba a wannan lokaci yayi ba. Haka nan akwai gurin da mutum zai yi laifi a rubanya masa zunubin sama da idan ba a nan yayi shi ba. Allah yana cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah yace watanni a gurin Allah 12 ne, adadin su a gurin Allah 12 ne, haka yake a rubuce a gurin Allah. Daga ciki akwai watanni 4 masu alfarma, wannan shine addinin tafarkin da yake mike totar. Fala tazlimu fihinna anfusakum, kada ku zalunci kawukanku a cikin waɗannan watanni. Abdullahi ɗan Abbas yace ai fala tazlimu fihinna anfusakum ai fi kullihinna, kada ku zalunci kawo kanku a cikin watannin nan guda 12, thumma khassa min zalika 14. Zamu ga Allah kuma sai ya kebance wasu guda hudu yace minha arba'atul hurum, ya sanya su watanni ne guda hudu masu alfarma, sune watannin Shawwal, Dhulqa'dah, Dhulhijjah da Al-Muharram. Faja'alahunna huruman, ya sanya su shine afwan sune Dhulqa'dah, Dhulhijjah, Al-Muharram, Rajab. Ya sanya su sune watanni masu alfarma. Wa'azzama hurumatihinna, Ibn Abbas yace ya girmama alfarmar waɗannan watanni. Waja'ala adh-dhanba fihinna a'zama, yace wanda ya laifi a cikin waɗannan watanni laifinsa yana fin girma. Sannan ayyuka na ƙwarai a cikin waɗannan watanni ayyuka ne masu girma. Wannan asar ɗin yana nan cikin tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da tafsirin Ibn Abi Hatim. Qatada Ibn Da'amah as-Sadusi, ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda suka rasu, ya rasu shekarar hijira ta 107, yake cewa i'lamu anna adh-dhulma fil ashhuril hurumi a'zamu khati'atan, kusani yin laifi a cikin waɗannan watanni masu alfarma ya fi girma kuskure ya fi girma ga laifi, fi masu wazalika, fiye da lokacin da ba wannan ba. Haka nan Allah yake al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, wanda duk ya ɗauki ayyukan hajji a cikin waɗannan watanni na hajji masu alfarma, to Allah ya ce fala rafata, babu maganganun batsa, wala fusuqa wala jidala fil hajj, babu abin ayyuka na fasikanci, babu kuma musu na ba gaira ba dalili. Waɗannan abubuwa an haramta su koda ba a cikin irin waɗannan lokuta ba a cikin waɗannan watanni ba, amma Allah ya ware waɗannan watanni ya yi bayanin haramcin su a ciki, saboda laifin da mutum zai a wannan lokacin da yake cikin ihrami ya fi girma sama da baya cikin lokacin ihrami. Haka nan Allah maɗaukakin sarki yana magana a kan hurumin Makka, yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min azabin alim, wanda duk zai nufi fandarewa da zalunci a cikin garin Makka, to za mu ɗanɗana masa azaba mai daɗi. Shi yasa da dama daga cikin sahabbai suke kaffa da zaman Makka, suna jin tsoro don sun san ana ninninka laifuffuka a ciki, ana ninninka laifuffuka. Abdullahi ɗan Abbas, Abdullahi ɗan Umar suna daga cikin waɗanda suke jin tsoro, duk da Abdullahi ɗan Abbas da ƙarshe ya tare a can, amma a firgice yake. Haka nan Umar ɗan Abdulaziz da ya shiga Makka baya son daɗewa, yace bai sani ba kada ya je ya yi wani laifi a ninka masa zunubin da za a bashi, kadan ba in ba a nan ba ne. Sayyidina Umar an ruwaito yana cewa li an ukhti'a 70 khati'atan, yani fi ghairi Makka ahabbu ilayya min an ukhti'a khati'atan wahidatan fi Makka, yace in yi laifuka 70 a wani gurin da ba Makka ba, shi na fi so sama da in yi laifi daya a cikin garin Makka. Mujahid yana cewa tudha'afu sayyi'atu bi Makka kama tudha'afu alhasanat, muna nan ayyuka ana ninninka su a garin Makka idan mutum ya yi su a nan garin, kamar yadda ake ninninka masa kyawawan ayyuka. To amma mutanenmu ba sa tashin siyasi sun je can, kaga an biya ma wasu agent sun biya ma wasu su tafi yankan aljihu, ana dawati a jikin ɗakin Ka'aba, amma wasu sun zo don yankan aljihu. Dan Allah, waɗannan wani irin wacce magana za ka faɗa musu ta wa'azantu, su wa'azantu da ita, wanda dai har ya zo gurin wannan ya kasa tausaya ma waɗanda yake gani a gurin, sa'ayi ma yake yadda zai cuce su, mutanen musu je can su zauna, wasu mata su zauna saboda karuwanci. To duk wanda ya je gurin ya yi aikin kangarewa, shi ne Allah ya ce nuziquhu min azabin alim, sai mun dantsana masa azaba ba kan kane ba. To haka nan wani lokaci saboda girman mutum da matsayinsa akan ninka masa laifi idan yayi saboda girman sa. Saboda akwai san wato sanin Allah a zuciyarsa sama da kowa, akwai kusanci na Ubangiji tattare da shi sama da kowa. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi magana akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata ga buƙatar kafirai, sai ya ce walaula an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idan la'azaqnaka dha'fal hayati wa dha'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira. Ci ba dan mun kafe ka ba, duk da Allah ya san ma'asumai ne, to amma yana wannan bayanin dan ya nuna mana girman falalar su da irin falalar da ya yi musu, su ba su fahimci Allah ya musu falala da ya ba su isma har ba su fadawa cikin kurakuku. Yace ba dan mun kafe ka ba, hakika ka ku saka karkata zuwa gare su dan kadan, wannan dan kadan din Allah ce idan da kuwa haka ta faru la azabna ka dha'fal hayati, da mun sanya maka wato azaba ta wannan rayuwa mudha'afatan, wacce za a ninka ta, sannan kuma azabar ita ma lahira mu ninninka maka ita, sannan ba za ka samu wanda zai taimaka maka a kanmu ba. Wannan dan abuna maka sharaf da girma da ɗaukaka na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mu duba Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya nisa annabiyyi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af laha al'adab marratayn wa kana dha'fayn wa kana Allah wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Ya ku matan annabi wacce duk ta zo da aikin alfasha daga cikin ku, to za mu kai aiki na kwarai, to za mu ba ta ladan ta rufi biyu, kuma mun mata tanadin wato wani arziki na karamci, wani arziki na karamci ranar gobe kiyama. Kuma saboda matsayin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ce yudha'af laha al'adab dha'fayn, Allah zai rubanya mata azaba. Wannan yana nuna matsayinta ba irin na kowa ba, wanda ya samu kusanci da babban mutum sannan ya saba masa akan shimfiɗarsa, babu shakka wannan ya fi zuwa da mai da babban laifi sama da wanda yake nesa. To haka Allah maɗaukakin sarki yake faɗar cewa waɗanda suka yi sayyi'ati ga wasu abubuwa da za su same su. Na farko jaza'u sayyi'atin bi mithliha, gwargwadon irin abin da suka yi na laifi gwargwadon haka za su ga sakamakon. Sannan abu na biyu wa tarhaquhum billah, wulaƙanci zai rufe su, ba su ne suke jiji da kansu a nan duniya ba, suke ga kowa bai isa ba sai su suka isa, to za su ga wulaƙanci a can, za su ga ƙasƙanci a can. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'in min adh-dhull, ka gan su ana bujuro su akan wuta sun ƙasƙantar da kai, ƙasƙantar su wulaƙantar su cikin wulaƙanci. Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafil amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa qalbuhum wa afidatuhum hawa. Allah maɗaukakin sarki ya ce kada azzalumai su yi tsammanin Allah bai san aikin da suke yi ba, ya gafala ga abin da suke yi. Allah ya ce yana yi musu talala ne, yana jinkirta musu ne har zuwa ga ranar da idanuwa za su yi sama su hubbuɗe, muhti'ina suna masu gaggawa, ana tura su suna masu gaggawa, muqni'i ru'usihim sannan kawukansu a ƙasa, sannan zuciyarsu cike da tsoro. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa haka zai tashe su, duk da cewa anan suna nuna sun isa a wancan a waccan rana Allah madaukakin sarki ya nuna su ba kowa bane. Sannan abu na hudu, malahum minallahi min asi. Abu na hudu ko abu na uku? Abu na uku, malahum minallahi min asi, babu wani wanda zai tsare su a wannan ranar daga azabar Ubangiji, babu shi. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. A ranar dan adam yace ina matsera, ina gurin gudu? Kalla la wazara ila rabbika yawma idhin mustaqar. Babu gurin, babu mafaka, kowa dole ne zuwa ga Ubangijinsa, matabbata take. Sannan abu na hudu, Allah ce ka annama ubshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudhlima, kamar an rufe fuskokinsu da wani yanki na dare mai duhu. Wato ka suranta su, ga sunan suna ɗauki riki-riki da laifukansu a ka, sannan ga su sun yi butu-butu, ga alamar wulaƙanci da ƙasƙanci a fuskarsu. Sannan ga sunan cikin fargaba da tsoro, sun fidda tsammanin cewa akwai mai cetonsu, akwai wanda zai taimaka musu. Sannan bayan haka kuma a ɗauko wani yanki na dare kamar ƙyalle a rufe fuskarsu, suna cikin wannan yanayi. Sannan kuma an rufe fuskarsu ga duhun laifuffuka da suke ciki, Allah ya fice haskensu. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, suna cikin duhu, duhu akan duhu. Allah ce ulaika ashabun nari, waɗannan su ne ɗan wuta, su ne waɗanda za su zauna a wuta. Hum fiha khaliduna, su ne masu dawama a cikin wuta. Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cewa ranar gobe kiyama fuskokin waɗanda suka yi imani za su yi fari, za su yi haske, fuskokin kafirai kuma za su yi baƙi irin. Yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqu al'adhab bima kuntum takfurun. Ranar da wasu fuskoki za su yi haske, wasu fuskokin kuma su yi duhu irin. Shi kun kafirce bayan da kun yi imani, shi kun saki halayayi bayan da ana ganin ku musulmi, ashe kun bar musulunci, kun kama wasu abubuwa daban, to ku dandane azaba, ku dandane abinda ku kasance kuna aikatawa na kafirci. Waɗanda kuma fuskokinsu suka yi wa amman ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, waɗanda fuskokinsu suka yi haske, to su wannan suna cikin rahmar Allah, suna masu zama a cikinta dindindin. Allah yana cewa wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshir, wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu fajr. Wasu fuskokin a ranar gobe kiyama fuskoki ne wanda suke haske, masu haske, masu dariya ne, masu walwala da bishara. Wasu fuskokin kuma kura da kaskanci za su zai lullube su. To waɗannan su ne kafirai, su ne fajirai. Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu. Allah ya ci gaba da cewa
yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lilladheena ashraku makanakum antum wa shurakaukum فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين.
Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'an, ranar da zamu tara su gaba daya. Thumma naqulu lil ladina ashraku, sannan mu gaya ma waɗanda suka yi shirka, makanakum antum wa shurakau, ku tsaya a nan gurin da kuka kumoza, ku da abokan tarayyarku. Fa zayyana bainahum, sai mu raba tsakankaninsu. Wa qala shurakauhum, ababan tarayyar tasu sai su ce ma kuntum iyana ta'buduna, mu dai ba mu kuke bautawa ba. Fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum, Allah madaukakin sarki ya isa mai shaida tsakaninmu da ku in kunna al ibadatukum la ghafilin mu ba mu san wannan bauta da kuke yi mana hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat anan ne kowace rai za ta san abin da ta gabatar
hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
الله يقول هنالك أنني تبلو كل نفس ما أسلحت قوة شريء ذات سن أبنة تقباتر نأيك وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ aka mayar da su zuwa ga Allah wanda shine majibincin su na gaskiya wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke yi na gagage na karerai a ranar sai ya bace musu kafin bayanin wannan aya dangane da ayar da ta gabata wallazina katabu sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha mun karanta hadisan da suke magana akan alhamdu bil hasanati da alhamdu bis sayyiati tun ya himmatu zai aikata kyakkyawan aiki ko ya aikata ko bai aikata ba da wanda zai himmatu zai aikata mummunan aiki ko ya aikata ko bai aikata ba malamai sun yi bayanin maratib na wannan hammudin ko al-ahwalat mutumin da zai himmatu zai aikata aiki na kwarai ya bi dukkan hanyoyin da ake bi na aikata wannan aiki sannan kuma sai bai samu ba wani abu ya zo ya shiga gabansa ya fi ƙarfinsa sai bai samu ya aikata wannan aikin ba to yana da cikakken ladansa wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wanda zai fito daga gidansa dan ya fita hijira zuwa ga Allah da manzonsa a hanya sai ya mutu kafin ya ƙara Allah ce to ladan sa ya auku a wurin Ubangiji ma'ana ya samu ladan sa cikakke duk wanda yayi sa'ayi zai yi wani aiki yayin yunkuri sannan yayi sa'ayi wani abin da yafi karfin sa yazo ya hana shi aikata wannan aikin to ladan sa daidai da wanda ya aikata aiki sannan wanda zai himmatu ya kunna zuciyarsa akan zai yi wani aiki na alkhairi sai kuma ya ga wacce ta fi ta lada ga wanda ya fi wannan lada sai ya bar wannan na farko sai ya koma zuwa ga na biyu to yana da ladan na farkon wancan da bai samu ya yi ba saboda ya ga wanda ya fi shi to yana da ladan ba wanda ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na yi bakanci idan har Allah madaukakin sarki ya sa ka samu bude makka zan je ni kuma Qudus in yi sallah shukran lillah sai manzo Allah ya ce salliha huna
na'am
yi sallar ka anan annabi yana nuna masa al-afdal domin sallah a masallaci mai alfarma ya fi sallah a masallacin Qudus
na'am
sai ya ce a shi da ya fi sallah annabi ya maimaita masa yace kai anan fa yace shi ne ya fi sauki sai Allah ya ce sha'anuka biha sai kai abinka da yayi anan din zai samu ladan wanda ya aje je Qudus din yake kuma sannan Allah ya ninka masa ladan sa sannan wanda shi kuma zai yi kudirin yayi wani aiki ya riga ya tantance a zuciyarsa zai yi aiki kaza kawai sai wata kasala ta rufe shi to wanda za a bashi lada ko ba za a bashi ba ya tashi a cutar babu mutum ne ya yi alwala ya yi shimfiɗa da duba ce zai sallar wala sai kawai abokinsa ya ƙwanƙwasa masa ya ce da Allah zo ka raka mini sai ya ja shi sai suka fita ya bar da duba har alwalarsa ta kare bai ƙara dawowa ba sai ta lauya za a bashi lada ko ba za a bashi za a bashi lada za a bashi lada saboda bai kudirci barinsa ba ya kudirci aikatawar wani abu ya zo ya dauke shi wannan hammin da ya yi sai ya samu ladan to haka nan mummunan aiki lokacin da mutum ya himmatu zai aikata mummunan aiki ya kulla zuciyarsa akai sai kawai tsoron Allah ya zo sai ya ga kat gare bar abin nan saboda Allah yana da damar yayi asbab din gaba ɗaya tawaffarat lahu amma yana ganin girman Ubangiji ya hararo kuma Ubangiji sai ya fasa to wannan kutibat lahu hasanatan kamila shi za a rubuta masa ladansa cikakkiya wanda kuma ya so yayi mummunan aiki ba tare da yayi sa'ayi zuwa samarwa kansa hanyoyin da zai cika wannan kudirin nashi ba sai kuma ya zo ya kasawa yayi ba wai tsoron Allah ne ya sa shi abin nan ba a abubuwan da za su ba shi dama ne yayi bai samu ba to wannan kutibat lahu sayyi'a za a rubuta masa mummunan aiki amma laifin ba zai kai laifin wanda ya aikata ba kamar mutumin da yake cewa ya ga wani mai wadata yana ta almubazzaranci da dukiyarsa yana sharholiya yadda ya ga dama sai ya ce ya laita ni ma na fula fa a'malu mithla amalihi annabi ya ce fa huwa bi niyyatihi wa huma fil mithli sawa fa huwa bi niyyatihi wannan niyyar da yayi na cewa ina ma na samu dukiya irin ta wani wannan zai sa a rubuta masa laifi shi wancan da yayi ya shiga cikin masu laifi shi ma wannan da bai yi ba yayi niyya ya shiga cikin masu laifi su daidaita a cikin shiga ba cikin sahun masu laifi amma zunubin sa ba zai kai zunubin wanda yayi ba sai kuma wanda yake ainihin ya kuduri mummunan aiki sannan sa'a fil husuli alai yayi duk fafutar da zai yi amma sai abin ya gagara bai samu ba ya haƙura barawo ne ya jira gida zai yi sata masu gidan suka biyo shi a guje ya fita ya gudu sai a rubuta mashi hasanatan saboda bai yi ba annabi yana cewa idan taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه النبي يقول إذا مسلمي بي سكا حدد تكبا سنة فتح دا وان دا يكسا دا وان دا أكتشي دو تذأس صحابة سكا إماماتي سكا تي وان دا يكسا من غاني أما وان دا يكسا وان دا أكتشي دا يكسا من ذا الله يسمو دا شيما abin da yake fadai shi ne ga ya kashe abokin fadin wancan riga shi yayi da haka sai suka yi tarayya cikin laifi sai suka yi tarayya cikin sakamako to sai kuma wanda zai himmatu da aikata wani aiki mummuna sai kuma ya bar ya fasa ba wai dan ya kasa yi ba ba kuma dan Allah haka dai kawai ya ga ya kamata ya fasa to shi wanda ina za a sa shi a rubuta masa zunubi domin akwai bambanci tsakanin wanda kasawa yi da ya samu dalili a ya mallaki abubuwan da za su ba shi dama ya yi da ya yi wannan kuma ya mallaki komai sai ya fasa amma kuma lalillahi to wannan lalahu wala alaihi la lahu wala alayhi yawanci irin fasa zai fi yawanci mutane suna shiga cikin wannan kasan ne na karshe yawanci ko ba ka bari yawanci ba a halarta Allah lokacin da ake bari ba wai girman Allah ne yasa ake bari ba tunda ya zo kawai zai abin dan fashi ne ya tare kawai zai abin sai ga sai dai kawai je ya dan tausaya masa sai ce tafi yana iya yi masa fashin a lokacin amma sai ya fasa amma fa ba wai Allah ya tuna to ba fa akwai magana girman inda girman Allah ne gaba ɗaya zai je da fashin amma ta yi wannan na wucewa wani ya zo kuma ya yi masa fashin to yawancin abubuwan da muke bari na laifuffuka muna barin su ne dan wannan lalillahi yawanci waɗansu suna barin irin zina zina ce zina ce ko shan giya dan kada an goso a ce suna zina ko a ce suna shan giya amma wai ba wai dan Allah ya haramta ba wannan ma baya cikin tunanin su baya cikin mafarkin su saboda haka waɗannan su ne kashe-kashe na waɗanda za su yi himmatu da aiki na ƙwarai ko su himmatu da aiki wanda ba na ƙwarai ba su aikata ko kuma su bari Allah ya ce wa yawma nashuruhum jami'an ranar da za mu tashe su gaba ɗaya su waɗancan alladhina kasabu sayyi'ati dinci waɗanda suka tsoroci miyagun ayyuka ranar da za mu tashe su gaba ɗaya mu tashi mutum mu tashi aljan mu tashi fajiri mu tashi mai biyayya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada gaba ɗaya Allah ya tashe mu ba zai bar koda mutum ɗaya ba thumma naqulu lil ladina ashraku a lokacin Allah ya gaya ma waɗanda suka mutu suna shirka suna hada shi da waninsa ya ce da su makanakum antum wa shurakaku ku tsaya nan ko da abokan shirkar taku ko da waɗanda kuke tarayya da su a ware su ba za a hada su da mu'minai ba ba za a hada su da wanda suka mutu ba sa tauhidi ba za su suka mutu suna tauhidi ba sa shirka kamar yadda Allah ya ce wa mtazul yawma ayyuhal mujrimu ko ba su manya manyan laifukan nan ku koma gefe guda ku ware sai an musu tawari ba za a bar su ma su gauraya ba za a bar su gauraya da mutanen da suka mutu ba sa shirka ba kamar yadda Allah ya ce wa yawma taqumu sa'a yawma idhin yatafarraqu ranar da alkiyama za ta tsaya a ranar ne za a rarrabu firka firka don haka hatta waɗanda suke ahlul ma'asi Allah ba zai gauraya su da mushrikai ba in ranar kiyama ta zo zama cikin mushrikai bala'i ne shi yasa ko a nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yayi gargadin cewa kada ka zauna a tsakiyar masu shirka kada ka zauna a tsakiyar mushrikai ko a duniya Allah ya hana wannan idan har a lahira gurin hisabi an ce ba za a gauraya ba inda cewa Allahu rabbul izzati shine mai hisabi aka ce ba za a gauraya ba ina kuma a nan duniya da za su yi maka tasiri saboda haka waɗanda suke hijira su tafi ƙasashen turai wai can an fi samun moriyar duniya waɗannan suna kan hatsari suna cikin hatsari wannan hijira mutum ya tafi koda neman ilimi ne ya kamata ya tafi bayan wasu sharuɗai sun samu na farko ilimin da zai nema babu shi a inda yake babu shi a garin musulmi sannan na biyu ya zama yana da ƙarfin ilimi yana da ilimi wanda zai yaƙi shubuhar da shi duk wata shubuha da za ta zo zai iya kawar da ita sannan kuma ya zama yana da taƙawa a zuciya wacce za ta yaƙi shahawar dole sai waɗannan sharuɗa guda uku sun cika sannan ya halatta ya je ya tsunduma irin wannan ƙasashe ya zauna wanda abin da zai kai shi ba wani babban ba wani abu ne mai muhimmanci ba sannan kuma ba ya da ilimin da zai kare kansa daga shubuhohi sannan kuma ba ya da tsoron Allah ba ya da addini wanda zai yi masa shamaki daga aukawa cikin shahawat to wanda bai halatta ya je ya zauna a irin wannan ƙasashe ba Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaku ku tsaya a nan ko da abokan tarayyar ku sai Allah ya jingina abokan tarayyar zuwa gare su ya ce wa shuraka uku wanda su suna cewa shuraka ne lillah tun daga nan suka fara fahimtar fa ashe fa ba haka bane shuraka uku da ku ne wa shuraka uku fa zayyana bainahum muka sanya shamaki a tsakankanin su muka raba a tsakankanin su wa qala shuraka'uhum a lokacin abokan tarayyar za su fara magana waɗancan kuma sai suna sauraro su waɗanda suke mabiya waɗanda su ne suka yi shirka sai abokan tarayya su ce ma kuntum iyyana ta'buduna mu ba mu kuke bautawa waɗanda aka bautawa a nan duniya sun kasu gida uku akwai annabawa da salihai waɗanda wasu suka bauta musu ba tare da sun umarce su da wannan bautar ba kamar annabi Isa alaihi salam kamar Uzair kamar waɗanda suke bauta ma wasu salihan bai waɗanda salihai ne na ƙwarai bayan mutuwar su aka shiga bauta musu kamar ya gusa ya uka da nasara da Allah ya faɗa. To wannan kaso na farko kenan. Kaso na biyu su ne waɗanda aka bauta musu kuma sun yarda da bautar, su ma ne suka nemi a bauta musu din, su suka nuna wannan matsayinsu ne ya kamata a ba su shi. Sai kaso na uku su ne duwar wasu gumaka da itatuwa da ruwa, abubuwa waɗanda suke marasa rai marasa motsi da aka bauta wanda ya sassaƙe ya bauta masa ko itaciya ko ya kwaɓa abin nan ya yi gunki yake bauta masa. To dukkan waɗannan kowanne akwai matsayin da zai bayyana da shi ranar gobe kiyama, wanda wannan shine jawabin da za mu yi insha Allah a tafsirinmu na gobe biiznillahi ta'ala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.